sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, a wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada muhimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine. Shekara daya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Wata sabuwar girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da 200 a sassan kasar Turkiya. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da ƴan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa 51.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma in an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina, mutanen Plateau suna son noma.
Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata yau ma, muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A wannan makon ne Majalisar Dinkin Duniya za ta kada kura'a akan wani kuduri da zai jaddada muhimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine cikin gaggawa. Shekara daya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse. Kudirin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da kasashe abokan hulɗarta da kuma kasashen da ke da ra'ayi, za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma a kuma ci gaba da yinsa har zuwa ranar Alhamis. Kudirin ya jaddada buƙatar neman hanyar cimma cikakken zaman lafiya mai dorewa da ta je daidai da ka'idojin Majalisar Dinkin Duniya, tare da yin kira ga mambobin majalisar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan ƙoƙari. Kudirin ya kuma buƙaci a kawo ƙarshen fada tare da janye sojojin Rasha daga yankin Ukraine a cikin iyakokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da su. Hakan na nufin har da yankunan da Rasha ke iƙirarin ta mamaye. Wata sabuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da 200 a sassan ƙasar Turkiya, inda wata gagarumar girgizar ƙasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin ƙasar. Ƙarin wasu gine-gine sun ruguje, lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jikkata a makwabciyar ƙasar Siriya. Girgizar ƙasar ta ranar Litinin ta fara ne a garin Daphne da ke lardin Hatay na Turkiya, ɗaya daga cikin yankunan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta auku a ranar 6 ga watan Fabrairu ya shafa. An ji girgizar a Siriya, Jordan, Cyprus, Isra'ila da kuma Masar. Ministan cikin gidan Turkiya, Suleiman Soylu, ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu 213 suka jikkata. Ana ci gaba da aikin nema da ceto a wasu gine-gine uku da suka ruguje, inda aka yi imanin mutane 6 sun makale. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da ƴan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin ƙasar a makon jiya ya karu zuwa 51 a cewar jami'an sojan ƙasar, bayan da aka gano ƙarin gawarwaki 43. An yi wa sojojin kwantan bauna ne a lardin Wadaland na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diu da Warsi, a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin. An tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin, kuma wasu da ba a tabbatar da adadinsu ba da suka jikkata an kai su asibiti. Kasar da ke yankin yammacin Afirka ta sha fama da tashin hankali mai nasaba da kungiyoyin Al-Qaida da ISIS tsawon shekara 7 wanda yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba kusan mutane miliyan 2 da matsugunan su da kuma haifar da matsalar jinkai gazawar gwamnatoci wajen magance matsalar yadda ya kamata ta haifar da juyin mulki har so biyu a shekarar da ta gabata inda kowane shugaban mulkin soja ke yin alƙawarin kawo ƙarshen hare-hare da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar amma duk da haka haƙa ba ta cimma ruwa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe wakilin mu ta jihar Plateau Zainab Babaji ta yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar tun daga lokacin da aka kafa jihar a 1976 zuwa yanzu Zainab Gareki
Kalaka kabur kuka kuri arkai cinka kari ke maka munka ita za ta cece ka kalaka kabur kuka
jihar Plateau dake shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da dimbin ma'adinai na karkashin kasa jihar Plateau dake da kabilu fiye da 50 Ta kasance mahada ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da ƴan kasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976 gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar Mr. Herbert Daniel yace jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zabe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties din da na gani suna amo a cikin campaign nasu dukan sun sa abin da suke yi so abin da ina so su duba shine wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba
jihar Plateau na da ma'adinai na karkashin kasa da suka haura kashi 20 wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne turawan Burtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau Mr. Kura Joshua yace akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma in an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne? Manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya yayin amfani da shi zancen ma'adinai yanzu in ka tashi kaje ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba to amma matasan nan wasu su suna ce to a ba mu izini amma in za mu iya mu biya haraji ne ba sa samun wannan zarafi amma zaka ga wani zai tashi daga kasan waje yazo ya sayi waje yana tonan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi gwamnati ba za su ce mishi komai ba
kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta yamma Alhaji Sabo Fari mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos yace babban bukatar su shine tsaro
kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su mu ma ya taba mu sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai wani ko yana so ya zo yayi sayayya in ya auna abin da zai kashe a hanya to gaskiya zai hakura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani kamar shi webin kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai bane abin ya taba yan kasuwa sosai kuma musamman mu a Jos North dan zaka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara to indai gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abun zai iya shafin su suma saboda an kai ka tsare danka ka bashi duk abin da yake bukata to wanda baka tsaran ba shi zai addabe ka ya addabi ayyanka ya addabi duk wanda kake ganin ka killace
kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addini na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba
Imam Abdullahi Abubakar shi ubangiji halittu shi ya halitta mu to ya kai zaka sa makafi ka kashe ran da shi yayi shi ne da kullun abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya
sunana Reverend Yakubu Davo Dafe muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa ubangiji shine yake ba da mulki saboda haka abu mai kyau shine annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu
Yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a Najeriya, wasu 'yan kasar da ke zama ƙetare suna komawa gida don kada kura'a a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrairu. Babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, ta aiki cabas da wani dan Najeriya mai suna Garba Suleiman Saminaka a tashar jiragen saman birnin Paris akan hanyarsa ta zuwa gida zaben. Ga abin da ya ce mata.
Zan je zabe mana, mu tabbatar da an yi zaben nan lafiya an gama shi kuma lafiya.
Kai kana da katin zabe kenan?
Na da katin zabe na, aini duk abun da aka yi a Najeriya na National ID card dinnan. Da su driving license ina duk bambarin wa'annan abubuwan da register na zabe na duk nayi
to ka ga jiya ka ga yau a fannin zabe duk da yake ba gida kake ba dai na hakikanta cewa kana bibiyan abubuwan ke ta faruwa eh
to a hakikanin gaskiya mun ji abubuwa daban-daban da yake faruwa muna gani kuma a media muna gani ana ta tuttulawa a kafofin labarai da sauransu abubuwan da na gani wanda ya sha bamban da zababbukan da aka yi shekaru da dama da suka wuce shine maganan kudin nan yadda mutane suka shiga cikin halin haula'i to manufar gwamnati kamar yadda waɗansu suke cewa an yi wannan canjin kudi gab da zabe saboda jama'a kada su sai ƙuri'a ba kudi a hannun mutane ballantana a fito ana rabawa mutane domin su zabi wata jam'iyya to abubuwan da yasa mutane suka shiga cikin halin haula'i kenan a wannan lokaci bambancin shi kenan da zababbukan da na gani wanda aka yi da
to kaman nan Amurka inda kake an zabe kusa irin haka za a yi ta binciken ra'ayoyin jama'a cewa ne me kake ji game da yan takarar musamman waɗanda suke kan gaba
to abubuwan da nake ji game da waɗannan yan takara wato kamar yadda Bahaushe ne ko kuma yadda dai akan ce sarki zaben Allah to in ka ga gangamin siyasa wanda aka yi na Tinubu jama'a da suka fito kwansu da kwarkwatansu sai ka ce kai ba ma mamaki shi zai ci haka kuma a tikun in suka yi nasu gangamin a ko ina ne jama'an da zaka ga sun fito kamar farin dango to sai ka rasa wane ne zai ci hatta wannan fita abin da yake dai ba wai support din da yake da shi a arewa bai kai kamar yadda yake da shi a can kudu da sauransu ba shi ma an kaga nashi jama'an in sun hadu zaka kamar to sai ka ga ma shi ma zai iya ci ko na su konkusa shi ma in sun fito sun yi nasu saboda haka ba san maceto ba dai sai miya ta kare
akwai banda waɗannan manyan yan takara guda hudu da ka ambata akwai kuma sauran jam'iyya kake jin takarar su
eh to
akwai waɗanda suke cewa ma kamar waɗansu jam'iyyu masu ƙarfi ne suke tsaidawa waɗansu takara don daga baya su ce sun janye
to kin ga dai kamar su Manjo Ali Mustapha ni dai ban ga wani gangami da aka yi kamar wanda zan ce yes ya jijjiga ƙasar ba to amma da yawa yana da magoya baya da kuma na su PRP su ma duk suna da nasu da kuma wayansu jama'in da ban san su sosai sosai ba dai amma kowa yana da nashi magoya bayan kuma karshenta sai wannan abubun da ake cewa maja
labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
kuma yawanci shi ba plate ne wanda dai aka sani abu plate ne ai ba da rigima rigima shi kai ka taba mishi
sabobin sa ba
eh dabbas in baka taba mishi dabbas ba ruwan shi da amma an ka dauki kaman Jos yanzu ne aka yi wa makiyayin har suka tazo suka yi hubba za suka yi ramu ramu gayya
kula ne akwai karshe biyu akwai wanda suka yi mulki suka da yan gari wanda suka kafa daular din sannan akwai fulani da suke daji wato makiyaya
amma ni tambaya ce guda daya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum ya ce sai ka bashi miliyan 500 ina zai kashe su
kuma yau kashi 70 ko kashi 80 na fulani na shanun nan ba na fulani ba don masu hannu da shuni ne na mutanen da suke cikin gari
a sai a tsaya a duba kamar Zamfara Zamfara kowa ya san cewa wannan farigimar fa ba zancen wai tsaro bane kudi ake nema a Zamfara
ni laifin duka aure na a wajen fulani ne suke
su fulani ne masu
100% saboda
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC me yasa fulani makiyaya suka ga cewa zai fi musu kyau su dauki makami su dinga kai harare ko kuma neman fansa ko kuma sace-sace da sauransu juya musu bayan da aka yi ne ko menene kuma me yasa yakar cin hanci da rashawa yake da waya a Najeriya wannan duna cikin batutuwan da muke so mu taba a shirin yau wanda ci gaba ne na muhawarar yan takarar jam'iyyu daban-daban masu takarar gwamna a Najeriya a wannan zabe na shekarar 2023 wanda suke muhawara din sun hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Niger da Haliru Jika mai takarar gwamnan Bauchi a karkashin jam'iyyar NNPP da Umar Aldo da ke takarar gwamna Adama a jam'iyyar SDP da dan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali da kewa jam'iyyar PDP takara ta jihar Kano ku ba ta da bata lokaci ba malaman mu je
Alhaji Sadiq dukkan ku duka biyar din nan kun fito daga jihohin da ke da Fulani da makiyaya da yawa kana jin abin da yake cewa ba fushin da ya shafi sha'anin kiwo bane ya janyo wannan mutane suka fusata suka fara samun manyan bindigogi suna tsakar mutane suna neman fansa
gaskiya maganar nan ba abu ɗaya bane yake ya jawo mana wannan rigimar a ƙasar nan tamu da akwai zancen rashin adalci yadda yake
adalci waye ba yau
adalci wa makiyaya wata rana ma dan suka shiga cikin gonaki ba za a je yadda aka saba ba a lokacin da muke kanana sai a je a samu mai unguwa ya je ya nemo su a je wajen yan sanda a bawa mai gona fansa haka ake rabuwa lafiya da rabuwa lafiya dama can fil azam da akwai rigimar tsakanin makiyayi da mai gona amma da akwai hanyoyin da ake bi da abun bai baci bai tabarbar yara ka amma ni tambaya ce guda daya wai shin mutum yana cikin jeji ya yi garkuwa da mutum ya ce sai ka bashi miliyan 500 ina zai kashe su
kudin
ni zai da su a cikin jeji an ce iyalinsa suna jeji shi yana jeji komai nashi na jeji ya karbi kudin ka miliyan 500 miliyan 700 miliyan biliyan guda me zai da su a cikin jeji ba ka ga tambaya ce wannan da ya kamata
ka yi ansa wannan tambaya
to ai a cikin gari za a kashe kudi dai ko
amma ba ke ba da gidan sai makamai
da gidan sai makaranta ya gina me yake da su a cikin jejin aisha sa za a san cewa jami'an tsaro ne suke da raunin aiki da ya kamata su sake jurewa su sake duba yadda za su yi su kawo mana tsaro a cikin kasar nan tamu amma ya kaje aka fara zancen makiyaya wane kowace jiha da akwai nata matsalar da ya kawo mata irin rigingimu
da ba Kano ta taba cewa duk makiyaya ma su dawo Kano ba musamman da ake kuntata a kudancin Najeriya?
Har yanzu ma a Kiru da akwai inda gwamnati ta
keɓe ko?
Inda makiyaya suna nan da yawa sun zo.
Ai
musu madatsa an gina musu gidaje ana so ai musu kasuwar fura da nama da sauransu don su daina yawon kiwo don su zauna waje ɗaya. Kuma yawanci shi ba filati ne wanda dai aka sani abu filati ne. Ai ba da rigima rigima shi kai ka taba mishi
sabuwansa ba
dabbasa in baka taba mishi dabbasa ba babu ruwan shi da kai amma an ka dauki kaman Jos yanzu me aka yi wa makiyayan har suka tazo suka yi hubbasa suka yi ramuwa gayya ai sai a tsaya a duba kaman zamfara kowa ya san cewa wannan fa rigimar fa ba zancen wai tsaro bane kudi ake nema a zamfara
zan shiga maganar cin hanci akwai wanda yake da abin da zai ce kan wannan topic da muke da ba Dr. Sanata Haliru yake so ka cire
to Alhaji Ali karin bayan da zan yi shine zan sake jaddada abin da ya faɗa cewa shi ita kanta hanyoyin da muke gani a kasashen nan a kasar Najeriya wanda suka shigar daga wani jiha zuwa wani jiha daga wani karamar hukuma zuwa wani karamar hukuma labin shanu ne da shi Bature yayi amfani yayi titunan nan da su so kamar yadda yace ne maganar rashin adalci ne rashin
kula
ga su makiyaya kuma yau kashi 70 ko kashi 80 na fula na shanun nan ba na fula ne bane na masu hannu da shuni na mutanen da suke cikin gari
ne
su kawai yawanci aikin kula da su kawai suke musu
to madallah honorable babu kan karin bayani ne
kai to ni magana na akan maganan fulani gaskiya akwai fulani barayi masu satar dabba suna fulani ma da suke dali wannan fulani sun dame su yawancin su kuwa sun zo ne daga wasu wurare
kamar waɗanda a cikin Najeriya ko a wajen Najeriya
a cikin Najeriya kamar Niger to waɗannan fulanin da suke mazauna a wannan ƙasar Niger namu da suka dade a wurin su ba barayi bane
menene
kuma sun san wanda suke zuwa su satan barayin amma gwamnati da masu masana'an tsaro sun ki zaunawa da waɗannan fulanin su nuna musu yaya za a yi idan ka ba fulani dama zai kare kanshi da dabban shi so na tabbata maka da cewa amma yau yanzu aka ce fulani sun je sun hada tarko sun kama bandit ko sun kama rustler ko sun kashe su suka kwashe makamansu gobe ko jibi za ga yan sanda sun zo
amma ina ji akwai wasu sassa na Najeriya da
yan sanda za su zo idan suka zo za su ce to an kashe mutane na ina makamansu amma idan an zo an kashe fulani ne aka wuce ana bara a zo ba to abinda ake magana shine akwai compromise a maganar security a cikin wannan
wannan shi ya kama ga maganar cin hanci da shi okay ba Dr. Umar na'am
sai bayani akan wannan maganar fulani ni laifin duka a wurina a wajen fulani ne suke
su fulani ne masu laifi
100% saboda in ka duba ni historian ne
ne ta yasi yake laifin su
saboda ba abinda nake son shimfida maka in kun yi mulki shekara 100 kusan hudu da wani abu a West African coast na Fulani ne suke rike da shi amma Fulani akwai kashi biyu akwai wa'inda suka yi mulki suka yan gari wanda suka haɗu suka kafa daular din sannan akwai Fulani da suke daji wato makiyaya wa'innan da suka kafa mulkin su da hannun makiyayan nan suka haɗu suka kafa mulkin su amma da suka kafa mulkin su basu koyar da wa'innan Fulani daji na addini ba basu karantar da su ba basu aje su su settle nasu ba basu kara musu komai ba sun bar su haka suna ta tafiya sai aka wayi gari jama'a suka yawa daji sai yi kare sai ga Fulani ga a bayyane sai suka zato kuma ba su taba
ina tashi mutanen
gari ba sai rigima a tashi don haka laifin Fulani ne traditional institutions na Fulani da Turawa suka zo suka buge ai da Fulani suka yi da Turawa za su tafi kuma hannun Fulani suka bari yet Fulani ba su yi ba yan uwan su anything ba bai lance ba su yi wa sauran jama'a ba Fulani suke da
shi na ji laifin Fulani kai ka ba da hujoji mu shiga topic na gaba corruption batun da kanka ma zan fara kamar da wasu suka ambata suka ce kudin da ake samu ana kasawa ne ana rabawa tsakanin juna ba wani dan siyasa da yake duk shugabannin takaram yan takarar ku na shugaban kasa ba ɗaya da baya alƙawarin magance cin hanci da rashawa shi ne ɗaya daga cikin alƙawarin uku da Buhari ya yi dama wannan ne corruption ne cin hanci da rashawa tattalin arziki da security da tsaro wasu sun ce ba za ka iya magance maganar cin hanci da rashawa a Najeriya ba haka ne
a don me aini hero dina a kasar nan a shugabannin Najeriya janar Murtala Muhammad saboda Murtala ne ma nake bin so ba san jiwa nake bin irisu Buhari har na dauka
me yasa yake
don Murtala ya yi cin hanci da rashawa da Murtala aka kashe shi fa 25 naira ne yake wurin shi only 25 naira Murtala ya mutu ya bari yana da fili guda daya grand wanda Gwamnan Lagos Jami Bawan ya ba I mean mai sunan shi Gwamnan Gawan nan ya ba shi a Lagos ko certificate Murtala bai ba grant ne da kuma gidan shi a Suleiman Ribadu Suleiman Road a Kano so leadership din ba za ka yi leadership by example ba san me ake fada leadership by example
shugabanci
da misali in na ce maka na baka misali in na ce ka ce ba a shan sigari nan kar ka sha in ka mutane suna gani shugaba baya satan kudin gwamnati wallahi ba mai sata
to ba yan uwanka wai ke son magana da cin hanci da rashawa nan ne
to a gaishe ku idan ka dubi Najeriya da kuma tarihin ta na siyasa tsakanin manyan jam'iyyunta guda biyu APC da PDP a ƙarƙashin wacce aka fi cin hanci da rashawa sai ku biyo mashirinmu na gaba domin jin wannan ansa daga bakin yan takara guda biyar da muke fira da su wanda kuma muke musu godiya kan wannan tattaunawa da muke da su ina muku magana Muhammad Umar Bago da ke takarar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin jam'iyyar APC da Haliru Jika da ke takarar gwamnan a yanyan PP a Bauchi da Umar Ado da ke takarar gwamnan Adamawa a jihar wato a Lemar SDP da dan takarar PRP a jihar Katsina Imran Jino da kuma Sadiq Wali da kewa jam'iyyar PDP takara ta jihar Kano yanzu ka madadin su da kuma madadin Nasiru Al-Malika da ya taimaka aka hada shirin nan ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya
Okay, da Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to a takaice a wannan makon ne majalisar dinkin duniya za ta kada kura'a akan wani kudiri da zai jaddada muhimmancin neman hanyar samar da zaman lafiya mai dorewa a Ukraine cikin gaggawa shekara daya bayan da Moscow ta yi wa makwabciyar ta kutse Kudirin wanda Ukraine ta rubuta bayan ta tattauna da kasashe abokan hulɗarta da kuma kasashen da ke da ra'ayi za a kada kura'a a kansa a ƙarshen wani zaman majalisa na gaggawa na musamman da za a fara gobe Laraba da yamma a kuma ci gaba da yin sa har zuwa ranar Alhamis Wata sabuwar girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta kashe mutane uku a jiya Litinin tare da jikkata wasu fiye da 200 a sassan kasar Turkiya inda wata gagarumar girgizar kasa ta shafa makonni biyu da suka wuce wadda ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a cewar hukumomin kasar Karin wasu gine-gine sun ruguje lamarin da ya sa wasu mutane suka makale yayin da aka samu rahoton mutane da yawa sun jikkata a makwabciyar kasar Syria Adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da ƴan bindiga wato ƴan ta'adda suka kai wa rundunar sojan Burkina Faso a arewacin kasar a makon jiya ya karu zuwa 51 a cewar jami'an sojan kasar bayan da aka gano karin gawarwaki 43 an yi wa sojojin kwantan bauna ne a lardin Wadala na yankin Sahel tsakanin garuruwan Diyo da Orsi a cewar rundunar sojan Burkina Faso a jiya Litinin an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin kuma wasu da ba a tabbatar da adadin su ba da suka jakkata an kai su asibiti.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.